This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin 7 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Jami'an Falastina sun ce harin da Isra'ila ta kai kan wani masallaci a zirin Gaza yayi sanadiyar mutuwar mutane akalla 19. Jama'a na ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga Falastina da Isra'ila yayin da ake cika shekara guda da harin da Hamas ta kai. Haka kuma za a ji cewa jiya Lahadi kasar Rwanda ta ce ta fara allurar rigakafin cutar Marburg don kokarin yakan bullar cutar mai kama da Ebola a kasar da ke gabashin Afirka.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun sace wani basarake da 'ya'yansa haɗe da wasu mutane a jihar Kebbin, Najeriya.
Bayan suka yi ta faɗa nan da mata. Hatta kai da yan fito suka nuna majin daga suka fito da shi suka ɗauko yaran shi guda biyu. To, daga nan kuma suka wuce zuwa Gwazawa suna halbe-halbe. Gwazawan ma dai suka ɗauke wani fasto.
Za a ji cewa wasu jihohi a Najeriya sun gudanar da zaben kananan hukumomi da nufin girman hukuncin kotun kolin kasar na wadin da ta ɗiba wa gwamnonin kasar su gudanar da zaben kananan hukumomi.
Balote ba ta bannan ba ta ƙara samun zaɓe musamman kamar mazaɓen Sarawa ba su kai kayan ba. Sun ɗauko kayan sun kai nan gidan ciyamomi suna da dangwala sakamakon nan su da suke da dangwale ba. Muna da fotoji, muna da gunda muka rekod na bidiyo da sauransu.
Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da Sarfil Hashim Gumel ke gabatarwa. A wannan makon shirin zai dora kan batun fansho na 'yan sanda a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jami'an Falastina sun ce harin da Isra'ila ta kai kan wani masallaci a zirin Gaza yayi sanadiyar mutuwar mutane akalla 19. A halin da ake ciki, Isra'ila ta tsananta kai har-hara arewacin Gaza da kuma kudancin Beirut a jiya Lahadi a yakin da take da kungiyoyin 'yan bindiga da ke kawance da Iran a fadin yankin. Har yanzu Isra'ila na ci gaba da fafatawa da Hamas a Gaza shekara guda bayan harin da Hamas ta kai wa Isra'ila, kuma ta bude wani sabon fage a kasar Lebanon kan kungiyar Hezbollah wadda take musaya wuta da Isra'ila akan iyakar kasar tun bayan fara yakin Gaza. Ta sha alwashin kai wa Iran kanta hari bayan da Tehran ta harba makamai masu linzami kan kasar a makon jiya. Jama'a na ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan Falastina da Isra'ila da kuma bukukuwan tuna da abin da ya faru a fadin duniya a jajiberin cika shekara ɗaya da hare-haren Hamas kan Isra'ila. A Australia, dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan Falastina da Lebanon a garuruwa daban-daban. Yayin da kuma aka gudanar da wani gangami nuna goyon bayan Isra'ila a Melbourne. A wani gangami da aka yi a Berlin, ɗaruruwan masu zanga-zangar ne ɗauke da wata tuta da aka rubuta ba ma goyon bayan duk wata ƙiyayya ga Yahudawa tare da rakil 'yan sanda. An tsara ƙarin wasu taruka da za su faru a cikin wannan makon tare da tsammanin samun ire-iren gangamin a yau Litinin, ranar cika shekara guda da harin. Wani harin ban mai ƙarfi da aka kai a birnin Karachi da ke kudancin Pakistan ya auna jerin gwanon motoci da ke jigilar 'yan ƙasar China da yammacin jiya Lahadi, inda ya kashe aƙalla mutane biyu tare da jikkata wasu 10. Jami'an 'yan sanda sun tabbatar da asarar rayuka ga manema labarai na cikin gida a harin da aka kai kusa da filin jirgin saman birnin, sun bayyana ba tare da wani ƙarin bayani ba. Ana ci gaba da gudanar da bincike don gano yadda bom ɗin ya tashi da kuma asarar da ya haifar. Hotunan talabijin sun nuna fashewar gaba ɗaya wadda ta lalata motoci da dama. Tashar talabijin ta ARY-TV ta Pakistan mai zaman kanta ta rawaito cewa wasu baƙi na cikin waɗanda suka mutu, amma ba a bayyana sunayen ƙasashen nasu ba. Hukumomi a Karachi, babban birnin lardin Sindh, ba su ce ufan bakan ko akwai 'yan ƙasashen waje a cikin waɗanda suka mutu.
to Madalla. An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Matsalar rashin tsaro na cigaba da ɗaukar sabon salo, inda yanzu 'yan bindiga ke kai hare-hare tare da yin garkuwa da sarakuna da iyalansu. Irin haka ne ya faru a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda 'yan bindiga suka sace sarkin Kenya Alhaji Isa ɗaya tare da yin garkuwa da 'ya'yansa biyu da kuma 'ya'yan sarkin Rafin Gora da wasu mutane na yankin. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Duk da kokarin da jami'an tsaro ke yi wajen yaki da 'yan bindiga, har ta kai ga suna samun nasarori wasu lokuta, har yanzu a iya cewa da sauran rena a kaba, domin har yanzu 'yan bindiga na da kuzari na kai hare-hare da yin kisa da sacar mutane, kamar yadda ya faru a daren Asabar a yankin Dankowa Sagu na jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Muhammadu na Makoko, makaman Kanya da ke karamar mulkin Dankowa Sagu, ya bayyana yadda 'yan bindiga suka kai har a ƙauyen na Kanya har suka yi awon gaba da basarakin garin Alhaji Isa ɗaya.
To gaskiya ni ina kwance, mun gama sallar isha'i da shi muka dana wuto gida, yau shiga gida ni ne da ƙarfe ɗaya na dare ina kwance, sai na ji halbe, ana halbe-halbe a ce da rectile sun taso gidansu suka je bayan suka yi ta faɗa nan da mata, fatan kage ya fito suka nuna mai bindiga suka hito da shi, suka ɗauko yaransu guda biyu. To daga nan kuma suka wuce zuwa Gwazawa suna halbe-halbe. Gwazawa ma je suka ɗauke wani fasto, suka sassari wani mai suna Ɗan Ladi da ɗiyarshi. Yanzu aka mutum uku ɗin nan da matar sarki da wayannan guda biyu ɗin suna asibiti. To yanzu da yanka da ya kwanta ana daji yayin abun da aka ɗauka mutum tara aka ɗauka hannunsu yanzu haka. Dole ka san dole a damu an ɗauke ba sarake.
Gwamnatin jihar Kebbi ta bakin mataimaki na musamman ga gwamna akan sadarwa Abdullahi Zuru da ya tabbatar da aukuwar lamarin.
Shi dai gidan shi an tafi da shi da ɗayan shi mata guda biyu, sannan akwai Rafin Gora, shi ma sarkin Rafin Gora, shi ma an je Oldo baya gida a wanda lokacin da suka tafi, kuma an tafi da ɗayan shi su ma mata guda biyu. Sai waɗanda suka tsinta kan hanya kusan su wasu gidaje kusan su uku zuwa hudu. Ana saurare har yanzu ba su yi waya ba ko su nemi wani abu ko su ba da wani bayani, balantana su ba waɗannan su yi bayani da mutane.
To ko waɗanne matakai aka ɗauka don kaucewa irin abin da ya faru a Sokoto, inda ɓarayi suka sace basaraki ya yi fiye da mako uku hannunsu kuma a ƙarshe suka kashe shi?
Comrade Nasir Idris Kauran Gwandu ya riga ya ɗauki matakai isassu waɗanda ake sa rai cewa sai dai ta Allah. Kuma alhamdulillahi akwai alamun za a yi nasara. Su mutanen da kafa suka zo ba bisa mota ba, ba bisa mashin ba, suka karkada mutanen nan zuwa inda suka tafi. So a halin yanzu motocin sulke na yaki na soja sun bazu duk wata mafita da mashiga ƙasar local government ta Dankowa Sagu. Duk an ɗauki matakai ana can an karya wuraren nan, kuma an yi tsayi-tsayi irin na daka ko ta kwana ana jiran inda za su bullo don a tabbatar da cewa ba a fita wani wuri wajen mai nisa da wannan mutanen ba.
Masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa wannan lamari da ke faruwa yanzu, inda ɓarayi suka mayar da alƙibla wajen sata sarakuna, abu ne na tashin hankali. Farfesa Tukur Muhammad Baba ɗan iya mutum biyu na ganin cewa
a tuna fasu waɗannan sarakuna su ne uwayen ƙasa da har gobe duk yadda mulkin mallaka da zamani ya yi ya maida su wato spare kaya har yanzu sun kansa. Jama'a har yanzu wani ya fi so ya ɗauki kukansa zuwa ga sarki a madadin ya kai wajen 'yan sanda ko wajen wani jami'in soja. Don haka wannan abin da ke faruwa abin takaici ne sosai, kuma yana nuna mana a wannan cewa gwamnati ya kamata ta tashi aikan ta yi fada da wannan abin da ke faruwa, ba shi kadai ba, ta yi fada da dakile ta'addancin nan da ake yi.
In dai ba a manta ba, 'yan bindiga sun sace babban basarakin Daular Gobir a jihar Sokoto ranar 27 ga watan Yuli na wannan shekara, so aka kashe shi ranar 20 ga watan Agusta, abinda har yanzu wasu jama'a ke ci gaba da juyayi. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi dai tuni ta tabbatar da akwai wannan lamarin na sace basarakin Kanya a yankin Dankowa Sagu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To Madalla, gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfili ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Jiya Lahadi, kasar Rwanda ta ce ta fara gudanar da allurar rigakafin cutar Marburg don kokarin yakar ɓullar cutar mai kama da Ebola a kasar da ke gabashin Afirka, inda kawo yanzu ta kashe mutane 12. Ministan Lafiya Sabin Nasin Zamana ya bayyana a wani taron manema labarai a Kigali babban birnin kasar cewa an fara yin allurar nan take. Ya ce allurar rigakafin za ta maida hankali kan waɗanda ke fuskantar mafi yawan haɗari, ma'aikatan kiwon lafiya da ke aiki a cibiyoyin jinyar asibitoci, da kuma waɗanda ke kusanci da waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar. Tunda kasar ta samu jigilar allurar rigakafin da suka haɗa da cibiyar allurar rigakafi ta Sabin, an gano ɓullar cutar zazzabin hemorrhoid na farko a ƙasar Rwanda a ƙarshen watan Satumba, inda aka samu rahoton ɓullar cutar har 46 da kuma mutuwar mutane 12 tun daga lokacin. Adadin bakin haure 973 ne suka tsallaka ta teku kan ƙananan kwale-kwale a rana guda, inda hudu suka mutu a lokacin da suke ƙoƙarin tafiya daga Faransa zuwa Ingila, kamar yadda alƙaluman ofishin cikin gida na Birtaniya suka nuna a jiya Lahadi. Alƙaluman da ranar Asabar shi ne adadi mafi yawa na kwana guda na bakin haure da ke tafiya ta teku a bana, wanda ya zarce na baya 882 da aka gani a ranar 18 ga watan Yuni. A wannan rana wani yaro ɗan shekara 2 da manya 3 sun mutu bayan da manyan kwale-kwale da suka yi lodinsu suka samu matsala a hanyar ƙetarawa mai hatsarin gaske da dubban mutane ke ƙoƙarin yi a duk shekara. Wannan bala'in ya kawo adadin bakin haure da aka kashe a yunkurin tsallaka a Turai a bana zuwa 51, a cewar Jacques LeBlanc, shugaban Faransa mai kula da yankin Pas de Calais. Sama da bakin haure 26,600 ne suka tsallaka Turai a kan ƙananan kwale-kwale a shekarar 2024 bisa ga alƙaluman ofishin cikin gida na Birtaniya.
Agaida Sarifil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotanmu na biyu. Rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa gwamnonin jihohin kasar sun dukufa wajen gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihohinsu a wani mataki na cimma sharaɗin hukuncin kotun kolin ƙasar da ta haramta gudanar da mulkin ƙananan hukumomi bisa tsarin naɗa kan tomomi. Ko a ranar Asabar an gudanar da wannan zaɓe a jihohin Rivers da Benue da Akwa Ibom da kuma Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gabanin zaben na shekaran jiya Asabar a waɗannan jihohi guda hudu an gudanar da makamancinsa a jihohin Kebbi da Kwara da Kaduna da Sokoto da kuma jihar Anambra, inda jam'iyyun da ke mulki a waɗannan jihohi suka lashe dukkanin kujerun kansiloli da kuma matakin shugaban ƙaramar hukuma. Ga alama shi ma zaben da ya wakana a jihohin Rivers da Benue da Akwa Ibom da kuma jihar Jigawa ba ta sauyi zani ba, domin kuwa jam'iyyun gwamnonin jihohin ne suka lashe zaben, illa jihar Rivers wadda 'yan takarar shugabancin ƙananan hukumomin jihar na jam'iyyar PDP mai mulkin jihar suka sauyi sheƙa zuwa jam'iyyar APP makonni kalilan kafin ranar zaben, kuma su ne suka lashe kujerun zuwa yanzu. A jihar Jigawa kuwa, ko da yake jam'iyyun hamayya na PDP da NNPP sun tsaya zaben a wasu ƙananan hukumomin jihar, amma dai jam'iyya mai mulkin jihar ce ta lashe zaben, har ma gwamnan jihar Umar Namadi ke cewa
gaskiya mutane sun fito kwarai da gaske fiye da ake tunani. Dan ko babban zaɓe ne ake yi, bakin ya fito da mutane za su yi kenan. Babu wani rahoto na an yi kaɗa a nan ko kuma an yi kaza a nan, babu ko ina kusan ko ina mutane sun fito, kuma wannan ya nuna cewar su 'yan takarkarun da aka tsaida mutane sun yarda da su kuma su suka zaɓe su. So kaga ko in ka zaɓi mutum to dole za ka fito ka zaɓe shi da farko, so dole kuma ka kuma na biyu ka tabbatar abin nan da ka zaɓa ya tabbata.
Sai dai Honorable Garba A Magaji da ya takarar shugabancin ƙaramar hukumar kafin Hausa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP ya ce an tafka musu magudi.
Da ballot paper ta bannan ba ta ƙara samun zaɓo ba, musamman kamar mazaɓar Sarawa ba su kai kayan ba. Sun ɗauko kayan sun kai nan gidan ciyamomi. Suna da dangwala sakamakon nan da suke da dangwale ba. Muna da fotoji, muna da gunda muka record na video da sauransu. Gurin da suke wani abu, muna da videos da muka tara da kuma hotuna akan abubuwan sun faru, da kuma yaran mu sun daddake su. Muna da fotoji. Misali, polling unit da ake yin zaɓe, a ce ana yin zaɓe, akwai ƙuri'a 900 za su ɗau 300 su kai. Ji kamar akwai mazaɓar birkiɗi, akwatin birkiɗi ta ma haka suka kai 400 suka kai. Muna ganin masu zaɓe a gunnan sun haura wajen 1,000 da wani abu. So irin waɗannan an samu kurakuri da yawa waɗanda duk wannan mun tattara mun ce insha Allah zamu kai ga kotu domin abin mana hakkin so amma dai muna bin abubuwa a tsare saboda bisa doka domin insha Allah muna ganin namu dan mataki na kotu
to amma a nasa bangaren Dr. Muhammad Uba wanda ya lashe kujerar shugabancin karamar hukumar Birnin Kudu Babu Hamayya a inuwar jam'iyyar APC ya ce ya fitar da wata ajanda guda biyar domin mulkin karamar hukumar
in Allah da zamu fara fito da abun mu ɗaya bayan ɗaya kuma wanda za su fi ƙarfi shine ruwa da koyar da sana'a in Allah yarda a bangaren koyar da sana'a shi na ruwa lafiya ilimi koyar da sana'a da kuma aikin gona duk mun yi addressing a gaba ɗaya karamar hukumar Birnin Kudu duk abubuwan nan ajandodi guda biyar da yardar ubangiji by the time da suka zama accomplished to zaka ji ana magana Birnin Kudu so wasu local government din su suna kufin daga abubuwan da muka yi na alkairi in Allah yarda
a ranar 26 ga wannan wata na October ne za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar Kano inda nan ma masu kula da al'amura ke hasashen cewa ba lalle ta sauye zani ba Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria
to madalla ga da Mahmud Ibrahim Kwari kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka kodi yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkamu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau za mu daura kan korafin wasu jami'an yan sanda da suke ritaya kan kuɗin pension da suke samu daga cikin jokin gida ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi Hashim Gumel Asuraro ashirin mu da ya gabata mun fara kawo muku korafe-korafen tsaffin jami'an 'yan sandan Najeriya da suka yi ritaya, wa'imma bayan cika shekaru 35 na aiki ko shekaru 60 na rayuwa. Rashin samun kula ta bangaren biyan su haƙoƙinsu na aiki kamar yadda ya kamata, musamman kuɗaɗen fansho har ma da na ajiye aiki wato gratuity. A yau za mu ji cigaban korafe-korafen tare da kawo muku martanin ɗaya daga cikin shugabannin al'umma da ke da ruwa da tsaki. Na yin wani abu dangane an samar da sauki a warware wannan batu da ya riga ya jefa wasu daga cikin masu ritaya cikin wani hali. Yusuf Ado daga jihar Nasarawa ya ce tun lokacin yakin basa suka fara aikin soja, inda bayan yakin ya zama yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zaɓi zama 'yan sanda. Bayan ritaya ya ce an samu rudani wajen biyan sa fansho ko gratuity a tsakanin sojoji ko 'yan sanda.
Mai retired soja dama aka san sadi yawa aka san sadi na zuwa police ko an san sa namu da muka zo dama su sun ga mana rabin nan san sa service da muka zo muka safin police muka cika shekaru mu da suka retire namu retirement letter namu sun sa ta da fatiyar mun zo karon pension da zai yi rabin nan gratuity da aka zo sai ka ci rabin nan sai ka ban only 500 sina no complain abin abin ya ban mamaki
to baka ga tobin aka baka matsayin gratuity
an ba wai ban margin service ba to na lokacin cin margin service 2006 na margin service abin bai aiki ba ba su gani ba 2021 din nan na sake forwarding abin zuwa police station of Jabi su suka karbi duk necessary documents na hai kaman da management letter ce wato karbi letter na abin an complain din amma za su binciki military pension board a tabbatar ba a biya na a can kuma su binciki head of service na magana na head of service so sai suka zo bayan sun yi nagan sun yi suka zo suka biya ne wani arrears na pension 1.2 million su suka ban 1.2 million a kan abin an pension arrears so ina portion gratuity na ina zuwa kungu abin nan muna zuwa mun ina zuwa a zuwa har wata mata gurin a fakata ta zo ta capture dina komai da komai take ma ba ma biya ne duka pension na rai sun dama ina zuwa sai suka ce ai kuma kaza sai kwanaki kuma mun saki zuwa sai suka ce ai sun biya ne gratuity ai wannan 1.2 din na gratuity nace ah arrears 2004 na rita zuwa 2021 kuma 8,000 a ce kuma fin graffiti na ciki hayabin cuta ne kawai hoha mutanen nan kawai na rasa ma abin hankali na ya tashi matukarin ke gani kuma rasa ina zan sa kai ma kawai wanda nake yi.
Kamar yadda watakila mai sauraro ya ji a makon da ya gabata, DSP Patrick Alade daga jihar Filato da ya ce ya yi sa'a bai fada fanshin kamfanoni ba, amma suna buƙatar a daidaita fanshin su irin na sojoji.
Abin da nake so da gwamnati su juge mu da idon rahama, entitlement wanda ya kamata a ba service members sai mu ma sai a tuna da mu a ciki, don muna da iyali da asibiti yana kai mutane yaran mu da sauran yawanin mu asibiti yana kullum pension bai kai komai ba.
Patrick Galadi, akwai wani daga cikin tsoffin 'yan sanda mai suna Yusuf Ado wanda yake ASP ne, ya ce shi ya yi nadama ma inda yanzu ne yake raye, haka za ki ba shi dama ba zai yi aikin ɗan sanda ba.
A ko neman haka ne, don mu da muka rika din an tattara ma sa a kundin shara don ba mu da amfani kuma ma gwamnati. A ko lokacin da aka ce mu kawo za su tiri yaranmu ta aikin nan namu ɗin na kwarisun a madadinmu, idan yaranmu sun je jos sun je haka sun dawo ko musiba ba a ce za a ɗauki ɗaya daga cikinsu ba, haka muka hakura.
Kuma za ka yi tuna lokacin da kuke aiki kun yi ƙoƙari kun taimake ƙasa wajen ɓangaren aikin 'yan sanda?
Yo, ai wannan shi ne wahalar da muka shafe na a lokacin, muna ga kamar za mu samu wani albashin kirki, haka suka sauka. Yanzu ko inspector ma abin da inspector na police na karba yanzu ba ya fi abin da DSP na karba a lokacin. Mu dai mun ja mun musu aiki mun gyara musu hanya su zo suna ci, wanda muka sha wahala din kuma an bar mu haka.
Na gane. Eh, sada Allah wuce jiya kike ne?
Ah, muna plate da.
Allah sarki. Raki da dai amma sai kana noma to.
To noma za ba ka da kudin taki, kai noma kai duk shirme ne ai. Ina kudin da zamu ci abinci, ina kudin da zamu train yara makaranta, kuma kai magana fertilizer taki ba hanya.
Ai, so gaskiya noma ba taki wahala ne.
Ah, to kaga.
CPC Ado Ibrahim Gabanni daga jihar Gombe ya ce sun kai wata hudu ba samun fansho ba daga kamfanonin da ke kula da fanshin su, amma ya fara da yaba wa karbar da shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar dattawa sanata Abdulhamid Malam Madori ya yi musu lokacin da suke zanga-zangan neman 'yancin su.
To shi Malam Madori zai cigo ne mai gogari ainihin gaskiya, mun ga himman shi don muna jin maganganun da yake ta yi yana kuma da kyakkyawar niyya, to amma bisa dukkan halami magana daga baki manya, amma mun ga watan taron ta gabato yanzu amma shiru muke ji, kaga wani watan August watan takwas yanzu ba mu ga halamin abin zai yi ga watan tara ba, amma ba mu san irin gogan da suke yi ba dai, amma muna neman da su yi sai su yi wani abu. Bayan shi wannan ma yanzu mu da muke kama African Alliance ta kai
shi Ado Ibrahim Gabani kai gaggawa ma faɗa mana tukuna. Kai kanka tunawa masu sauraro a wace shekara ka yi ritaya daga aikin ɗan sanda?
Na yi shekara a 2009, kamar shekaru goma sha biyu kenan da muka wuce 2009-2009.
Ya fi shekara 12, yanzu wajen shekara 15 kenan.
15 kenan, to za a zai? Na'am, 15, na'am. To sai muna hannu African Alliance akan za su ba mu fansho har ya rayuwarmu. To yanzu wata hudu kenan ba mu samu ko sisin kwabo ba, ɗaruruwa ko kuma dubaben masu rita a gargashin fansho na African Alliance da yanzu mun zamanto stranded ba ko sisin kwabo a hannun kowane mu yanzu wata hudu kenan yanzu muna fama.
Ado Ibrahim Gabani, muna so mu fahimci yaya kamfanonin da aka sa su rika kula da kudin nan ne, shin kamfanonin guda nawa ne, sannan me yasa kai tsaye ta rundunar 'yan sanda ba ta da wani bangare da yake kula da fansho kawai kai tsaye?
Alhamdulillah, kamfanonin suna da yawa, wato abun kasuwa ce, an baza shi kasuwa, akwai wayanda suke gargashin pension commission akwai kuma dan masu insurance wanda ake guran su annuity wayanda suke karkashin national insurance commission so kowa yana neman customer
yanzu kuma sai martanin shugaban kwamitin yan sanda na majalisar wakilai Mike Abubakar El Leman wanda a shirinmu ne gabata lokaci halinsa
to akwai wani abu na musamman da za ku yi ne kansu domin sun koka cewa inda ake biyan su pension kaman pencom ana samun jinkiri mai tsawo suna nema a cire su daga wannan
akai ne na ga miki a baya cewa na tada kuduri ina bibiyar kudurin da na tada hannu cikaru a wani lokacin gwamnatin baya can lokacin his excellency president Goodluck Ebele Jonathan bayan sojoji sun yunkuri suka fita to daga nan sai aka saki white paper abin da ake cewa white paper akan abun to kin ga duk abin da aka ce doka ne sai mun bi shi a sannu mun gano bakin zaren mu daga nan majalisa mu yi abin da ya dace
to akwai wani mataki na musamman da za ku yi na karfafawa waɗanda ke aikin yan sanda na yanzu gwiwa na cewa su ci gaba da ayyukan su abubuwa za su yi kyau gaba
kullun kamar da nake faɗa insha Allah karkashin jagorancin shugabanmu na majalisar tarayya Dr. Tajuddin Abbas da irin ba'asi da kuma irin training da ya bamu ne da zamu yi alaka da agencies da muke supervising insha Allah musamman dai ma'aikatar yan sanda karkashin jagoranci na za su gani bambanci akan baya
to muna godiya kwarai
ni ma na gode ma assalam
masu raro kun da ji halin da jami'an yan sandan da suka ritaya ke ciki da fatan dukkan masu ruwa da tsaki za su tashi tsaye tare da neman hanyar warware wannan matsala da tsaffin jami'an ke fuskanta wanda ke shafar yanayin rayuwarsu sai a biyon wako mai zuwa domin jin wani sabon shiri yanzu amarin Nasira da Mel Hikaya da Madina Daura da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfin Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya
a gaida Sarfilu yanzu kuma sai labaran duniya amma a takaice
jami'an Palestina sun ce harin da Isra'ila ta kai kan wani masallaci a zirin Gaza yayi sanadiyar mutuwar mutane a kalla 19 a halin da ake ciki Isra'ila ta tsananta kai har-hara arewacin Gaza da kuma kudancin Beirut a jiya Lahadi a yakin da take da kungiyoyin yan bindiga da ke kawance da Iran a fadin yankin Har yanzu Isra'il na ci gaba da fafatawa da Hamas a Gaza shekara guda bayan harin da Hamas ta kai wa Isra'ila kuma ta bude wani sabon fage a kasar Lebanon kan kungiyar Hezbollah wadda take musaya wuta da Isra'il akan iyakar kasar tun bayan fara yakin Gaza Jama'a na ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna goyen bayan Palestina da Isra'ila da kuma bukukuwan tuna da abin da ya faru a fadin duniya a jajiberan cika shekara daya da har-haren Hamas kan Isra'ila. A Australia, dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zangar nuna goyen bayan Palestina da Lebanon a garuruwa daban-daban, yayin da kuma aka gudanar da wani gangami nuna goyen bayan Isra'ila a Melbourne. Wani harin ban mai karfi da aka kai a birnin Karachi da ke kudancin Pakistan ya auna jerin gwanan motoci da ke jigilar 'yan kasar China da yammacin jiya Lahadi inda ya kashe akalla mutane biyu tare da jikkata wasu 10. Jami'an 'yan sanda sun tabbatar da asarar rayuka ga manema labarai na cikin gida a harin da aka kai kusa da filin jirgin saman birnin sun bayyana ba tare da wani karin bayani ba. Ana ci gaba da gudanar da bincike don gano yadda bom din ya tashi. Kuma asarar da ya haifar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ku tara da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi domin jin maimaitin shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Dadi Balawi daidai da ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Alzubair Altayib ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.